Wannan yammaci muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan ilimin jima'i.
Zara, wato kin san wannan maudu'in mai nauyin fadi ne, amma dan zamanin da ake ciki ya zama dole mu dauko sa.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki da ma wajen malaman addinin Islama.
Daga bisani kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu, sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya, gare ki.
Madalla. To a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Hussein, jami'ar sanin halayyar dan Adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya ne tushe. Da yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo, wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a television, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce na mari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴanmu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuwa in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukansu suna buƙatar a sa ido. Ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa? Tunda yanzu zamani ya canja, mace yanzu zaka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ki, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara ganin wannan abun, kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taba ki, yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya. Idan wannan yana faruwa, ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza, ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan, kar ka yadda da wannan, ka zo ka fada.
Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai, wacce kuma ke da 'ya yar kimanin shekara 9 ta yi mana ƙari da haka.
Zaki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce, yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi, gobe wancan ya zo ta hau kan cinyen shi, baka san wani illa hakan ke yi ba. A hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara. Amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba, sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taɓa mishi nan ba, kuma idan an taɓa iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki, shine zai sa yaranka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka. Sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna, ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba.
To bari na dawo gurinki malama Fatima. Shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai ko an taba su a bai kamata ba, kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro?
Kaman kannin nan da muke tsince kanmu ne a ciki, in sai ka ga yaro da zaka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko meninza tsinta, musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu. Me yake nufi? Ta balaga haƙi ne ma ga iyaye, musamman uwa, ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki. Ki fara sanin musu iyaya rayuwa take, dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara, tun ba su san komai ba za su ringa ganewa yaya za su ringa tsintan kansu a kai. Dole sai ta zama tana kusa da su, tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai, kana fahimtar da su a kai.
Ga wata matashiya da na zanta da ita, ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta.
Sunana Fatima Kabu, shekaruna 17. A lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3. A lokacin da na fara primary boarding school, a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka, kuma lokacin komawar mu takan faɗa min yaya abubuwan yake. So a gaskiya da lokacin da dai na fara, duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta, sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi abin da ya faru da ni. Amma ko lokacin ina da wayo saboda tuni mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana hakan nan, sai kawai irin na ɓoye wa mama ta har ya tafi. To a ranar da zan taɓa manta ba, na dawo a makaranta kenan, sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko? Na ce mata eh. Ta ce min to me yasa ban gaya mata ba? Kin san yanayin kunya, bai bar ni na gaya mata ba, ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba, ita dai take tambaya ta. Lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan. Amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
haka. To bacin nan a lokacin da kika fara, na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki, kamar a misali za ki gani ka ɗan fara nonuwa da kuma ɗan wa'yansu canji. Shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su, ko kuma dai akwai kunya wanda ba ki iya gaya wa kowa?
A gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru, kawaye na kenan sun fi ni a shekaru. To su dai suka ni kuma irin koda ka gan su ne karama a cikin su, amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba. Amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka to irin mun tashi a makaranta a makare, in ka ce wani ka zo mu je sallah, za su ce maka ai kai ba ai ba na sallah ni. Amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ya ba wanda na fadawa yanayin abin ne dai, to irin kana son kunya ne.
To bita zurmi kin dai ji Fatima, ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata?
To shin sai ki san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakanina da mahaifiyata, amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana. Amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina, mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka suka ce a'a ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi
to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu boku
da saboda zamani ya canza Shamsiya idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taba mata kafada za ta ce tabi ne mai kyau in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau nace duk ta samu ina nan ta gaya mu in ba nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki a yi magana
madalla
abubuwa gaskiya kam bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu
a lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki wato ba su da lokacin ƴaƴansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafin su
gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abun a tausaya mishi a ce iya ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba malami ba shi ba fa taimako fa zai maka haƙi ne na iyaye dole
haƙi ne na iyaye kwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai in ga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
ko darasi da ake koyarwa
za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu yazo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri so abun da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani aka abuda ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kindergarten Aisha wata rana tazo da littafi wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da dauka na rufe naje na ce malamin su ya haka na nuna mata na ce menene wannan tace ai su sun wuce wannan littafin tuntuni
wato har ma ta sani ma abin da ke mai sanin kike ganin cewa bai kamata
ni ina boyewa ina tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba daga lokacin sai na warware
to fa makarantu a irin kasashen mu na Afrika sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar America da Germany inda yarki ta yi karatu
zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wanne yana kada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi wanda kuma garin haka ake samu aka sai ga mace ta zo ta yi ciki bata sanya ya za ta yi ba da sauransu to baka gani al'adar mu akwai bambanci tsakani
akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gomma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullun kan yazo bai sani ba
ya Hajiya Fatima ya kika ga wannan
hoto wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe muna maganar kamar maganar nake ni ina magana akan Afrika ma kasar mu Najeriya sai gani tarbiyyar da tasowar da wayewan ba ɗaya bane yanzu kaman kasashen da suka fi mu ci gaba. Ajiga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi amal zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan. Wanda Afirka ba mu san da haka ba. Muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma. Yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga Anita. In dai ka suka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data. Wani tallan ne ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi. If you are not above no 18 don me yara ne su ga ko 15 ne ce bari mu gwada me ne a cikin 18 din nan. Police za su bude su shiga. Kin ga matsalolin da ake samu? Su kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga mu ce. Sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abin. Mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne.
To amma dawo kan batun da ita Binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinya ba ta san meye ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin.
To dole ne nake dadadawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu. Zaki yawanta ganin yara sun tafi makaranta. Me yasa za ku ba yara homework? Me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba? Ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne. Iyayensu sun me suke ciki, ya ake koyarwa, ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwar ya zama iri ɗaya ba. Kaga wata kila shakuwanka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare yadda ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce haka ne to gurup kaman ya shiga cikin kullin shi. To wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu.
To ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka.
To wa'anda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kadai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukansu biyu su dauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su hada hannu dukansu biyu su dauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samu irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata yayi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san yadda za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da yasa bai dace a yi ba in kuma kai ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullun ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai
yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana.
To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta ƴaƴan arewa, ba a yarinya ta zauna babu hijab ba, ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta. Duk wannan kaucewa wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi kwafin da wasu abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi ya yawa a yanzu. Sai aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsare-tsare, dole namiji ya gante shawara. Wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na fada. Wancan ilimin da aka san da shi, idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza, in kai kaza al'aurata a waje take, in kai kaza al'aurata a waje take, in aka taba ka guri kaza, kaza ne zai faru. Ai, tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata, to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta. Shi yasa Bahaushe ce itiya ce tun yana sanyi ake lankwasa shi. Saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko, sanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara, ya kamata a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne, wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne. Har shi yasa addini ya saukar mana da cewa daga yaro namiji in yi shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin ƴan uwansa ma, kuma tabiya ce mai kyau. Wanda yake idan ba hakan ba, za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba, ba za ta yarinya ta girma shi kuma yana ɗan ƙarami za ta ɗora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba. Yasa ake ankarar da kowa, ake nunar da kowa, ake sanar da kowa, yaro da babba. Kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne, ba zai aikata shi ba. Amma in bai sani ba fa, aka ce sai aka yi min zazzabin balaga ba. Aka sai aikata, saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban. Wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15, wani sai ya kai shekara 18. Aka yi mace ta iya tsintar kanta ta balaga shekara 11, 12, 13. To sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga. A 11 sai ta balaga, kuma bata san wancan abin illa ba ne. To in ta je ta aikata, kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba. Shi kuma duk abin da baka sani ba, iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi.
To an zo gurin malam, a matsayinka na malami, shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma?
Hakki farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye. Hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma, to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi. To abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajensu iyayensu su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani. Za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya. Ba zai yi wa a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi. A inda dai aka kai mutum ya samu ilimi, to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa. In a gida ake ba shi ilimi, to su ya cancanta su gaya masa. In ba su da lokaci, ba su da ilimin, suka ɗauki dukiyarsu don su nema don su ilimi, makarantar da suka kai ita ce ta kamata. Abinda za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah, wato ana shiga gona da dalilin faɗar wasu dalilai. Wasu yaran suna samun kansu a halaka, wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin dalata. Wannan an same shi da yawa, a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yi na rukuna na auratayya, ko ku na rukuna na kare mutuncinta, ko ku na sharuɗa na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta. To sai a shige abin da ya kamata a faɗa, sai a zo da abu na son zuciya, sai a ɗora yarinyan nan akan layin da bai dace ba. Sai kaga an samu mummunar fahimta ko ko an samu mummunar faɗa.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamarmu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai zamu fara akan ridi kantu da ake cewa. Shi ridi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka yar Hausa. Yar Hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai sun ta.
Yanzu kam kowa ya san yar Hausa. Wato za a tsitsince duk wani.
Sai a dan tsitsince duk wani datti.
Da manyan duwatsu.
Yawwa. In aka tsitsince sai a zo a kuma rege. A riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rage sosai a rage shi sosai ya fita tsakuwa diya abinnan a raba shi da kananan tsakuwa duk da tin yayo sama tsakuwan tai kasa da azubar sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsani in ya tsani nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsani ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne a kanta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba ridin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas din nan kana ci ka dan ji yana kaskas
to
kamshi shi zaka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka dauraye kana daurayewa kawai sai ka zuba sugar dinka sannan kuma sugar din yanda zaka amfani da shi in zaka amfani da wannan loka daya to shi ma sugar din na kantu to shi ma shi ma zaka amfani da loka daya na sugar din
to bai yawa ba
bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan daidai
to in dan daidai ne a yi da rabi
in dan daidai ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan daidai ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa sugar din account in sugar din ya fara yadda wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to da mun kin dauko kantin ki dan yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki da mun kina juya sugar din da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin da mun kin soya shi kin aje kin bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkata shi zaka ita sa kana
in ka fara juyin hannun
haka zaka yi ta sai ka samu wani yana zuba ma shi sai ka samu ko kuma ka dage in zaka iya kana zubawa kana juya ka tabbatar sugar din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abinda yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba to shine yanzu na ri
shi ma naji kaman zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko
to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma in husband din shi nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in shi kadai ne tunda tara yake yin kwadama tunda in suka zo duk za su ci da kai da ai ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani park ka je baka ai kuwa to shine wani
saurare baki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidaita mana sauti hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su